الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا لهدي 30 غواتن صفر يرمى إكي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دياد دليهدو دا أربعين دا بقوي من دي داتي دا عشرين دا هدو غواتن تقوص ميلادية شكرا دبو بيو دا عشرين دا بير دامو تيغا بدا كاراتو أولنا لتافي من البركة ميسونا مصباح الراوي واللفر الأستاذ عبد الله غندو رحمه الله دوانا شيني درس منا شاترة درس اندي غبات منكوانا أبيتنا دريبيو أكرشان بياني أكان الإرسال الخفي الإرسال الخفي والمزيد في المتصل إذا متاشى المعن عن المعن عن والمؤنن مالك سوى معلق عن قال أنا وصل إلا لذي التدليس فهي فصل وللإجازة بذي الأعصار إن نوعا أو أن قطعا جاري ما لاتي بياني أكان حديثي المعن عن بالعين والمؤنن شيكم هذا همزة إكي تشيوى معلقة an qala anna waslu illa li zittadlisi fahaya faslu tiranci al mu'an anu bil aini shine hadisin da aka samu an a cikin sa a cikin isnadin sa am fulanin to wannan shine al mu'an shi ma al mu'annan hadisin da aka samu anna a ciki kama anna fulanan kaza ko kala kaza to shine mala yace ma'alliqa alliqauni sai aka shafi hamza saboda wazani aka ce ma'alliqa ma'alliqa tare da samun haduwa tsakanin rawi da wanda yayi ruwaya daga gunsa an kuma yayi amfani da lafazin an kuma bincike ya nuna cewa ya hadu da wannan malamin qala ko kuma yayi amfani da lafazin qala kawai sai yace qala fulanun kuma an samu alliqa'u tsakanin su zamanin su dai sun samu haduwa ko da so dai ne anna ko yayi amfani da lafazin anna yace anna fulanan kala kaza to dukkanin wa'annan alfaz daga an da kala da anna indai akwai tabbacin haduwan su to waslu akan dauka cewa an samu saduwa tsakanin su wato ya ji wannan magana ne daga gare shi abinda malaman hadisi suke dauka da wannan ibara kenan saboda haka idan muka ji rawi ya ce an fulanin sai mu duba mu gani sun samu haduwa ko da so dai ne malaman hadisi suka ce za a dauka cewa ya ji ne daga gare shi ma'ana za a bashi hukuncin kamar ya ce sami'tu hu kaza ko haddathani kaza za a ba ita an ana din wannan hukunci saboda wannan haduwar da suka yi. Sai yace illa, to sai istithna'i, yayi istithna'i yace sai dai lidhit tadlisi, wanda yayi wannan an ana din ma'abuci tadlisi ne, wato mudallisi ne. Mun yi bayani akan tadlisi da nau'ukan sa a baya. To sai yazan an kama shi da yin tadlisi, to kuma sai muka same shi ya ce ya yi amfani da an ko lafazin kala ko lafazin anna, bai zo da lafazin sami'tu ko haddasani ba. To fahaya, to a nan riwayar sa faslu akan ɗauka cewa ba ta sadu ba, wato ta akwai inqida'i. Faslu ay munqati'u, sinadin kenan ya yanke. Sai san da ya sarraha cewa fa ya ji. Kida abinda aka faɗa a baya ana magana ne ga wanda ba mudallisi bane, kuma sun yi zamani ɗaya da rawi ko malamin da ya karɓi magana daga gare shi, bal ma sun samu haɗuwa ko da so ɗaya ne a tarihi, to za a ɗauka cewa maganar ta sadu tsakaninsu, babu inqita'i. Amma in mudallisi ne daga cikin al-mudallisuna, wanda ya mala ya gaya mana sunayen wasu daga cikinsu, to shi kan iya yi amfani da lafazin an, ya yi amfani da lafazin an ana, to ba za a karɓa ba, sai ya sarraha. Saboda yiwuwar cewa akwai wanda ya ɓoye tsakanin wannan malamin nasa da shi. Walil ijazati bizil asari, haka kuma lafazin inna wa an, wannan lafuzza guda biyu, to walil ijazati ana amfani da su wajen ijaza. Bizil asari ay bi hadhihi asari, a waɗannan zamuna, a waɗannan zamuna wato lokuta shekarun baya kenan. Wato malaman hadisi daga baya-baya, al-muta'akhiruna, sukan yi amfani da lafazin inna da lafazin an kuma a babin ijaza. Rawi zai ce inna fulanan kaza-kaza, yana nufin ijazatan, wato ya bashi ijaza ko ta hanyar mushafaha, shine malami ya ce na yi maka ijazan hadisi kaza, ka ruwaita daga gare ni, ko ya rubuta a rubuce a aika masa, ko kuma su haɗu shi da shi ya rubuta ya bashi, ya ɗauki littafi kaza ce wannan littafi sahihul bukhari, na ruwaice shi daga malami na, shi kuma daga malaminsa, shi har zuwa ga al-imamul bukhari, kai ma na yi maka izini ka ruwaice sahihul bukhari din daga gare ni. To shi kuma in ya tashi bada labari sai amfani da lafazin anna ko abunnan inna, ko kuma an, ba wai yana nufin tadlisi ba. Amma wannan mustalah ne malamai suka ce na yan baya, su al-mutaqaddimuna ba sa amfani da lafazin inna a babin ijaza ko lafazin an a babin ijaza, ba sa amfani da su. Shi yasa ya ce maka bizil a asari, au anna, ko kuma lafazin anna, dama da inna da anna duk abu ɗaya ne, duka abu ɗaya suke fa'idantarwa, illa a ƙa'idar larabci ko ce akwai inda ake ɗora ta. To ita au anna ko anna, to ƙata'an jari ko, to suna amfani da ita a lokacin da aka samu inqita'i jari da ya gudana. Su ‘yan bayan akwai sadda za su yi amfani da anna ba inna ba, a lokacin da isnadi ya zama munqati'i, shi ne qata'an, ay hala kaunihi munqati'an, lokacin da isnadi bai cika ba to sai su yi amfani da lafazin anna. Idan za an samu inqita'i a tsakanin shi rawi din da kuma wanda ya jingina magana zuwa gare shi. Amma da inna da an to sune na ijaza. Ita kuma anna mai hamza sama to suna amfani da ita idan ya zama isnadi akwai inqita'i. To amma duk wannan khilaf sabanin abinda su magabata sunka gudana a kansa. Wannan shine ma'ana al-mu'an'anu wal-mu'annanu. Wasu kuma malamai suka ce a da inna din da an da anna din duka yana nufin ana amfani da su ne a layin ijaza. Kada an sai ya zamo yanke sai zan kada anan da ma'anarsa ta luga. Jari wannan ya gudana a cikin zantukan su. Su al-muta'akhiruna daga cikin malaman hadisi da suka zo daga baya-baya. Sai zamo kenan yana nufin harfan guda uku to dukkanin su ana amfani ne da su a babin ijaza. Ma kuma wasu malamai sun ce a'a waccan ma'ana ta farko da muka faɗa shi malam yake nufi. Allah shine mafi sani. Tatimmatun malam yace to ga cikon bayani ai hazihi tatimmatun. Wannan bayani ne zai zamo cikon bayanin abin da ya gabata a baya. Sai ce wali itibaru jam'u turqil fardi hal lahu mutabi'un wa shahidun hasal fa in yakul lirawi fal mutaba'a tammat wa illa qasurat wa nafi'a ka akmilu lishafi'i am maliki an ibn dinarin bima an nasiki تابعه عاصم ثم القعنبي شاهده ان بحرهم عن النبي تو za ai bayani akan abin da ake nufi da wasu lafuzza guda uku zaka dinga ganin su a littattafan malaman hadisi. Lafazi na farko ali itibaru, lafazi na biyu almutaba'a, lafazi na uku shine ash-shawahid ko ash-shahid. To me ake nufi da su? To shine malam zai maka bayani anan. Wal itibaru, to abinda ake nufi da al itibaru in aluga ne abinda ake nufi shine lura, lura da wani al'amari, lura akan ƙarshen wani al'amari. Wato yin al'amari ya faru sai ka dinga la'akari da ƙarshen sa. Yaya faru, ya zai faru, yaya zai auku. To amma su malaman hadisi suka ce al itibaru suna nufin jam'u turqil fardi, shine malamin hadisi yayi bincike akan wani hadisi kwaya daya da yake da mabambantan hanyoyi. Yazo da isnadi kaza, yazo da isnadi kaza, yazo da isnadi kaza, yazo da isnadi kaza daban-daban. To sai ya tattaro waɗannan hanyoyin gaba ɗaya sai ya nazari da bincike a kansu. Sai ya fitar da isnadin da ya fi zama tabbatacce, ya kuma gano inda anka samu kuskure ko inda aka samu inqita'i ko irsali. To wannan shi ake kira al-itibaru. To shine yace jam'u turqil fardi, tattara hanyoyin alfardi, wato hadisi wanda yake kwaya daya amma kuma sai zan yana da hanyoyi mabambanta daban-daban. Sai malami ya dinga tattara su wuri daya. Me amfanin wannan? Amfanin wannan ta iya yiwa hanyar da ka samu ta hadisi tana da matsala, kila akwai al-irsal a cikin ta ko al-inqita' ko akwai wani rawi mai matsala a ciki. To amma kuma ya zo ta wata hanya kuma karɓaɓɓiya lafiyayya. To kaga in baka yi bincike ba sai ka dogara ga wannan na farko mai matsala, sai ka mi sai ka rauna na hadisin akan kuskure. To shine amfanin tara hayoyi. Sai in ya zan ka tara su da ka tara su kuma ka yi bincike ka gano kowace hanya na da matsala, To nan ne sai ka ji malamai sun ce wannan hadisi da'ifun ne bi majmu'i turqihi. Eh duk hanyoyin sa ba wata hanya lafiyayya. To zaka ga suna yawan amfani da wannan lafazi. Kina yanzu ba wai da kaga hadisi da isnadi kwaya din sai ka yanke mai hukunci ba. Sai kai al-i'tibar. Sai ka koma littattafan hadisi inda ake tsammanin kawo hadisi din. Sai ka bibiya shin isnadi ɗaya yazo koko akwai wasu asani daban-daban. In wannan isnadin da ka samu shi kadai ne, bincikenka abin da ya tabbatar ma shi kenan. To kaga wannan aiki ne na malamai domin ijtihadi ne. Ba aikin dalibin ilimi bane. Eh? Shi dalibin ilimi sai dai ya taƙali tunda kila kole tattafan ma ba kada. Eh. Tattafai ma kila wani ko kutubu sitta bai da. Bai da Sahihul Bukhari, bai da Muslim, bai da Jami'ut Tirmidhi, bai da Sunan Abi Dawud, bai da Sunan Nasa'i, As-Sughra da Al-Kubra, bai da Ibn Majah, bale su Al-Musnad. Na Imam Ahmad Al-Musnad na Abu Ya'la, bale su Al-Musannaf. Eh. To in baka da su ya zaka yi ka kai wannan bincike. To kaga anan sai dai kai ta kalili. Yawa, ka je ka samu malami wanda kai yadda da tsoron Allah sa kake kyautata mai zato sai kai mai tambaya. Kai yanzu baka da tacewa a ciki. Eh. To shine. To kamar ka tambaye malami menene amfanin bibiyar wannan hanyoyin? Sai ce hallahu mutabi'un, saboda shi mai binciken ya gano shin wancan isnadin wannan rawi ya samu wanda ya masa mutaba'a. Ma'ana da ya cewa ne ya ce shin akwai wani abokin karatunsa shi ma da ya karbi wannan magana daga inda shi ma ya karba. Malami ne ka je ka karbi hadisi a wurinsa, to sai wani daga cikin abokan karatun shi ma ya je ya karbi wannan hadisin kamar yadda shi wancan na farkon ya karba. To wannan na biyun yayi ma wancan mutaba'a tunda sun hadu a hadisi daya kuma a malami daya. To ita ake kira mutaba'a. To tana da amfani kamar yadda malam zai ambata ƙarshe. Amfaninta shine mi in ya zama yadda na farkon ya faɗa shi ma na biyun haka ya faɗa, to an ƙara samun ƙarfi da yaƙini cewa maganar nan ta tabbata. Domin duk ƙwaƙwalwar mutum akwai yiwuwar kuskure ya bujiro masa. To amma sai ya rawaici magana daga malaminsa, sai aka samu wani abokin karatunsa shi ma ya rawaici wannan magana. A ga an samu ƙarfafa ko ba samu ba? To shi yasa can ƙarshe malamin ya ce wa Nafi'a, mutaba'an nan tana da amfani. Wa shahidin, ko kuma hadisin hasal, wato yana da shahidi hasal da ya tabbata. Shi kuma shahid da ya karbi hadisin a wurin malaminsa, sai abokinsa shi kuma ya karbi wannan hadisin amma ta wata hanya daban, ba ta hanyar da shi me ya karba ba. To shahid kenan. Eh, kila suna da malamai guda uku, wannan ya karbi hadisin a wajen malam wadi, shi kuma da ya tashi karba sai ya karba a wajen wani malami wanda ba wancan ba. Eh, kuma hadisi daya. Ko kuma koda an samu bambancin lafazi ya zamo dai ma'anar iri ɗaya ce, ana samun wani lokaci bambancin lafazi, lafazin wancan daban, amma kuma dukansu abu ɗaya suke nufi, to za a ce an samu shahid kenan ko? Yawwa, kaga meye bambancin shi da mutaba'a? yawa shi shahid kaga hanya daban-daban ce hanya ba ta hada su ba shi ko mutaba'a ne hanya ta hada su shine kawai bambanci malami ya hada su eh to ita mutaba'a din nan kashi biyu ce yace fa in ya kullir rawi idan ya zan shi rawi din shine an kai ma mutaba'a inda ya karba can abokin karatunsa ya karba to fal mutaba'a tammat to anan mutaba'a ta zama cikakkiya kenan idan ake kira mutaba'a tamma tunda wancan na farko malamin da ya karbi hadisin gare shi shi ma wannan can ya karba wa illa in kuma ba shi yayi wa mutaba'a ba to kasurat ta zama mutaba'a kasira shi da ya ruwaice hadisin to abokin karatunsa da ya tashi ruwaita hadisin sai ya ruwaice shi daga malaminsa an gane malamin shi wanda wannan ya karbi hadisi daga gare shi ko kuma malamin malaminsa yauwa kaga ya tsallake malamin wancan na farko sai ya haura ga malamin malaminsa ko malamin malaminsa har dai zuwa abin da ya sama to wannan kaga mutaba'a ta zama kasira waccan ta farko ta fi karfi wanda an ka hado a malami daya amma nan tunda shi dalibi na biyu ya hadu da malamin malaminsa to sai a kira ta da mutaba'a kasira to shine malai ya ce wa nafi'a mutaba'an nan tana da amfani kuma yadda muka yi bayani to ga misali ina misali malai ya ce kamar ka akmilu kamar hadisin nan na akmilu aifa akmilu al-iddata 30 hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana cewa fa in gumma alaikum fa akmilu al-idda ma'ana azumi yakan yi kwana 29 bisa ga galibi wata yakan yi kwana 29 wannan shine al-ghalib to karkudo azumin ramadana sai kun ga jinjirin watan ramadana karku aje azumi shi ma sai kun ga jinjirin watan shawwal to sai annabi ya ce idan lokacin dibin watan yayi amma sai wani dalili ya rufe watan ba zai yi a ganshi ba kuka duba ba za ku iya ganin sa ba to sai annabi ya ce ku cika kwana 30 hadisi ne ai sananne yawa hadisi ne sananne to wannan hadisi al-Imam Shafi'i ya ruwaice shi daga malamin sa al-Imam Malik kaga al-Imam Shafi'i dalibin wa al-Imam Malik shi kuma al-Imam Malik ya ruwaita daga malamin sa Abdullah ibn Dinar shi kuma Abdullah ibn Dinar daga Abdullah dan Umar shi kuma Abdullah dan Umar daga manzon Allah to sai abokin an gane al-Imam Shafi'i shi ma sai ruwaita hadisin wurin Maliku din an samu mutaba'a wace iri tamma kenan shine Abdullah ibn Maslamata al-Qanabi ai abokin karatun al-Imam Shafi'i ne dukkanin su daliban al-Imam Malik ne to kowannen su ya riwayaci wannan hadisi daga al-Imam Malik shi kuma daga Abdullah ibn Dinar shi kuma daga Abdullah dan Umar shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan mutaba'a ta al-Qanabi ita ta nuna mana cewa lallai riwayan nan ta al-Imam Shafi'i ta tabbata dama al-Imam Shafi'i sai kadi ma'ana mun samu karfafa akan me tabbacinta cewa manzon Allah ya faɗi wannan magana tunda dukkanin su amintattu ne to shi yasa yace li Shafi'i an malikin an ibn dinarin wato hadisin ya zo ta hanyar Shafi'i daga malamin sa Malik ibn Anas shi kuma daga malamin sa Abdullah ibn Dinar bima annasiki daga wanda yake da bauta ga ubangijin sa shine nasik yana nufi Abdullah dan Umar shi yake nufi da nasik to shi sai ce taba'ahu yayi masa mutaba'a asimu summa alqanabi to mun fadi dama ta qanabi eh dama ita ce farko lalura waka iftasa ya gabatar da asim akan yawwa to shi ma asim din nan yana da mutaba'a akan wannan hadisi an gane yawwa amma ba al-imamu shafi'i yayi wa mutaba'a ba malamin al-imamu malik shine abdullahi ibn dinari eh shi yayi wa mutaba'a kaga shi mutaba'a sa ta zama mi qasira saboda ba su hadu da al-imamu shafi'i a wajen malami ba shi ya wuce malamin shafi'i ya kai ga malamin malamin sa eh to wannan shine wanda mutaba'a sa shi Asim ta zo a littafin Sahihu Ibn Khuzaimah to shi sa yace taba'ahu Asim Asim yayi masa mutaba'a amma mutaba'a sa qasira ce summal qanabi sannan qanabi shi ma yayi masa mutaba'a shi tashi ta amma ce yanzu mun fahimci al itibaru da al mutaba'a da ash-shawahid dan sura misali shahid sai ce shahiduhu to sai shahid wanda ya samu shahid kamar shi sahabin kenan Abdullahi dan Umar shi ma ya samu shahid an baharihim daga tekun ilimin su shine Abdullahi dan Abbas anin nabi shi ma ya karba daga annabi to ta sa hanya daban isnadin shi daban almajarin da suka rubuta daga gare shi daban shi ma ibnu umar nasar daban an gane yawa saboda haka wadanda suka karba daga hanyar abdullahi da abbas to wannan sai dai a kira shi da shahid ko zaka ga akwai bambancin ma alfas banda su ma akwai su wannan jabir ibnu abdullah su abubakara suna na aisha duk sun ruwaice wannan hadisi to duk wannan shawahid ne ka duba sunan al-kubra ta al-bayhaqi duk zaka gansu duk ya kakkawo su to sai taqsimun akhar lil hadisi bi itibari man lahu sai karkasa hadisi amma kasawa ta la'akari da wanda hadisin ya tuke zuwa gare shi to shi ma ya kasu kashi kashi shi ne za a yi bayani wa qassamul hadisa lil marfu'i bi man lahu wal waqfi wal maqtu'i فما اضيف للنبي الاول ان قابل الارسال فهو موصل وما لصابه هو الموقوف وهو باثار لهم معروف وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل المرفوع تيتسي وقسم ما لما حديثي سنككس الحديث حديثي suka ce lil marfu'i akwai hadisi marfu'i bimallahu la'akari da wanda magana take tukewa zuwa gare shi wanda an ka ce magana tasa ce wal waqafi haka suka ce akwai hadisi mauqufi wal maqtu'i suka ce akwai hadisi maqtu'i to sai ce fama udifa lin nabi duk abinda aka raba shi ga annabi aka ce annabi ne ya fada to al-awwal shine na farko kaga marfu'i kenan duk sanda aka raba magana ga annabi to ana kiranta da marfu'i in qabala al-irsala in kuma abinda aka fada yana muqabalin yana kishiyantaka irsali to fa huwa musal to ya zama mausuli kenan dama mursal shine wanda aka cire sahabi tabi'i ya jingina magana zuwa ga annabi mursal kenan to kishe shi mursal din shine mausul wanda an kawo sahabi wa ma li sahibin magana da aka raba masa habi to huwa al-mawqufu ita ake kira da mawquf wa huwa bi asarin lahum ma'rufu to wa ma'rufu zance ne sananne a gun malaman hadisi bi asarin lahum cewa maganganun sahabbai ana kiran su da asaru jam'u asar mafi yawan malamai zaka ga magana in ta sahabi ce sai dai su kira ta asar ba sa kiranta hadisi saboda bambance ta da na annabi sai su kira shi hadisi na sahabi shi kuma su kira shi asar jami'i sai su ce asaru to shi ma wannan sananne ne wa ma li tabi'in abinda aka raba ma shi kuma almajirin sahabi tabi'i huwa almaqtu'u shi kuma ana kiran sa da maqtu'i almaqtu'u walmusnadul muttasilul marfu'u to idan an ce almusnad shine almuttasilu almarfu' wanda yake ya samu ittisali kuma ya tuke har zuwa ga manzon Allah to in malaman hadisi suka ce hadha hadithun musnad to abinda suke nufi kenan yawa yana da sifa guda biyu akwai ittisali ga isnadin sa sannan kuma ya kai ga annabi wa ammahu to mallan yace ya game marfu'i duk ya shiga cikin sunan marfu'i muttasilun muttasili wato ya zamo cikin zirin hadisi marfu'i muttasili shine fadan sahabi nahau ka kaddara nahau wurin nan nahau kunna nara shine sahabi yace kunna nara mun kasance muna gani sai ya kawo wata magana to wannan magana hukuncin muttasili marfu'i take an gane tunda haka yana jingina abin ne zuwa ga zamanin su kuma zamanin su shine zamanin annabi kuma wannan zamani ba mai tacewa a harkar addini sai annabi kenan in ya faɗi wani abu wanda ke da alaka da addini kuma ya ce kunna to lamba farko wannan damirin wanda ke fara shiga ciki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma saboda sun gaskata shi sun yi imani da shi to shi yasa sai suka shiga ciki sai aka samu damiri na jami madadin a ce kanan nabiyu sai suka ce kunna saboda su sun zama tabaun kenan ga annabi sallallahu alaihi wasallama saboda gaskatawa da suka yi to in ka samu riwaya ka ji sahabi ya ce kunna nara to sai cewa ammahu wannan ma ya gane muttasili marfu'i shi ma ka kira shi muttasili marfu'i kar ka kira shi asar yawwa wannan ba asar bane wa nahawhu ko kwatankwacin kunna nara din an sahibin amma da sharadi ya zamo ta fito ne daga sahabi to shine yace raf'an yura ana ganin shi cewa yana cikin layin marfu'i kaza minas sunnati haka sahabi yace minas sunnati kaza 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 ko zaka yi ta ganin wannan kamar magana Anas yake cewa minas sunnati idza tazawwaja al-bikra ala sayyibi aqama indaha sab'an ya daga cikin sunna in mutun ya aure budurwa to yayi kwana bakwai a gunta kamin ya zo ya raba kwana da kishiyarta to kaga cewa minas sunna to shi ma marfu'i ne saboda an ce as-sunna akai shiru sunna wa ake nufi kaga ta manzon Allah ko ba wai sunna wani sahabi ake nufi ba tunda lokacin shine sahibus sunna au umirna ko sahabi yace umirna bi kaza an umurce mu kamar fadin nana Aisha zaka ga tana yawan fadan wannan umirna bi kaza ko cewa kunna nu umaru bi qada'i as-sawmi wala nu umaru bi qada'i as-salah an umurce mu idan muna cikin jinin al'ada jinin ya dauke to za mu rama azumi amma ba za mu rama sallah ba to kamar umira bilalun kamar hadisin da yazo aka ce umira bilalun an yashfa'al azana wa yutiral iqamata to karka ga an boye mai umanni sai ka ce ai ba a san wanda ya manzon Allah dama wake ba da umanni zamanin sahabbai to dan an ce an umurce shi to karka ce to ai ta iya yiwa Abubakar ne ya umurce shi ko Umar a'a to kaga shi ma duk wannan dai duk layin marfu'i yake wa kaza nuhina haka kuma sahabi yace nuhina an kaza ai an hane mu daga kaza ko an hane mu to shi ma hanin nawaye to ka gani hani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama fadin ummu atiya cewa nuhina an ittiba'il janaiz ai an hana mu daga biyan gawa ko to kaga wake hani a wannan zamani shine manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan shine sai ce kazaka haka ma la ra'aya fihi sahabi ya faɗi abinda ra'ayi bai shiga wannan layin ba ijtihadi wannan layin sai da nassi sai ya faɗi wannan abu mu bai ce annabi ya faɗa ba to shi ma akan dauka mi sai ce nahau ga misali kamar abinda aka ruwaita daga Abdullahi dan Mas'ud fi musnad al-Imam Ahmad da isnadi sahihi an ji shi yana cewa man ata sahiran aw kahinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallama to an ji yana fadan wannan duk da ya tabbata kuma din annabin ya fada to wasu hanyoyi to shi ma fadin wannan kaga ai ba ijtihadi ana ba ijtihadi wajen kafir ta mutum ko abu kaza a ce kafirci ne ai sai da dasi to shine suka bada misali kamar sahabi ya fadi abubuwan da suka shafi gaibi kamar al'amuran da suka shafi ranar tashi al-kiyama ko wani abu na lada cewa ai akwai lada akan kaza ire-iren su inda ya tabbata sahabin ya fada to wannan duk layin marfu'i yake saboda ba abu ne wanda ake fadan sa da ra'ayi ba sai da hujja shine annabi ne mas'udin ata wannan magana ta zo ta wata hanya daga Abdullahi dan Mas'ud ka qaulihim kamar zancen su yana nufin su kuma tabi'ai hum din yana koma zuwa ga tabi'ai ba sahabbai ba tabi'i ya ruwaita hadisi daga sahabi karshe sai ya ce yarfa'uhu yablughu bihi yanmi riwaya riwayatun rawa yarwi to duk wannan alfas idan tabi'i ya fade su to shi ma ana bashi hukuncin marfu'i ya ruwaita hadisi sai ka ji ya ce yarfa'u ai shi sahabin da ya gaya min wannan maganan yana daga maganan ne zuwa ga annabi kene ya nuna ba fahimtar sa bace shi sahabin ko kuma yablughu bihi yana isar da wannan magana zuwa ga tushenta shine manzon Allah. Ko kuma tabi iya ce yanmi yana jin ayyan sibu. Sahabin yana za ina zatun yana jingina maganan ne zuwa ga manzon Allah. Ko yace riwayatun, ko yace rawa, ko yace yarwi, mal yace intabi. To waɗannan lafuzza gaba ɗaya ka zamo a fadake in ka gansu daga bakunan tabi'ai, suna ishara cewa wannan magana ba ta sahabin bace, ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam. To sai ta'arudul wasl wal irsal wal raf' wal waqf. To nan kana bincike sai ka samu hadisi biyu ko hadisi daya afwan, an gane muka same shi da hanyoyi guda biyu. Ɗayan hanyar mursala ce, ɗayan kuma mausula ce. To ya za ka yi ka yi tarjihi tsakanin waccan da ta samu inqida'i da wannan da ta samu ittisali? Kuma kowaccenta rijalu ɗin da ka samu amintattu ne, illa kai wannan mursala ce sahabi ne kawai babu, amma sauran duka lafiya lau. Waccan hanya kuma cikakka ce. To ya za a yi? Ba ka samu, ka samu hadisi, wata hanyar ya zo marfu'i, wata hanyar ya zo mauqufi, wata hanyar an ce annabi ne ya faɗa, wannan hanyar sai aka ce sahabi ne ya faɗi magana, ko magana ɗaya ce. To ya za ka yi tarji a matsayinka na malamin hadisi? To shi ne mal ya ce wal wasulu wal irsalu in ta'arada, idan an samu cin karo tsakanin wasulu da irsali. Ina misali? Kala nikaha, kamar hadisin la nikaha ko illa bi wali, cewa ai babu aure sai da mi, sai da wali, ko hadisin Abu Musa, babu aure sai da wali. To shi wannan hadisi ya zo ta hanyoyi daban-daban. Akwai ta hanyar da ya zo a haka a matsayin mausuli, sannan ya sake zuwa ta wata hanya kuma a matsayin mursali. Aka samu su Shu'uba da As-Sauri da zuwa Abu Burda, ya daga hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma Abu Burda din nan tabi'i ne, ba sahabi bane. To amma sai muka samu wata hanya kuma ya zo mausuli ta hanyar shi Isra'ilu da wani sama, ta hanyar Abu Ishaqa, ta hanyar Abu Burda din daga Abu Musa Al-Ash'ari. To kaga wannan duka cin karo ne, ko aka samu? To shine yanzu ya zamu yi mu yi tarjihi tsakanin waccan hanya da aka ce Abu Burda ya jinyina maganar kai tsaye zuwa ga annabi, da kuma hanyar da wasu suka ruwaito suka ce a'a sai da ya jinyina ta ga Abu Musa Al-Ash'ari shi kuma zuwa ga annabi. To mal ya ce al-hukumu lil-wasli, to na ana rinjayar da wasulu. Can inda ya zama mausul sai a rinjayar da shi. Rida wannan shi ne yardadde, zance yardadde a wurin malamai. Kenan sai a rauna na hanyar irsali, ko? To shi yasa sai malamai sai suka rinjayar da cewa la nikaha illa bi wali, wato maganar annabi ce sallallahu alaihi wasallama, kuma ta fuskar ittisali, ba ta hanyar irsali ba. Ka akhdhi raf'in, kamar inda aka riƙe raf'in hadisi ma'a waqafin, tare da kuma waqafinsa ga sahabi, ja'i da yazo nan wannan hanya yazo marfu'i wannan hanya yazo mawqufi ko a matsayin me magana sahabi to kila daga cikin zantukan da aka yi an ce abin da ya faru anan riwayatun an samu riwaya ta wata fuska ma al-ifta'i ta wata fuskan kuma an samu fatawa ma'ana can da yace shi sahabin annabi ne ya fada to riwaya yake nan da kuma bai jingina maganar zuwa ga annabi ba to fatawa yake bayarwa shi yasa da ya tashi kawai sai ya fadi magana ba tare da ya raba ta ga annabi ba to shi kuma da malayin fatawa da bane to kaga babu wani iskali kenan dai asali dai maganar ta waye ta annabi ce kawai shi sahabin da ya tashi riwaya sai ya fadi asali shine ya jingina maganar zuwa ga mai ita da aka yi masa fatawa ya tashi ba da amsa kila bai da lokaci sosai kawai sai ya fadi magana a takaice ba tare da ya ce annabi ya fada ba to wasu malamai sun ce in kaga irin wannan to abin da ya faru kenan an samu riwaya an samu fatawa kenan da nan da ya yi fatawa da can da ya jingina ga annabi duka abu ɗaya ne wannan za mu kwana insha Allah wani sati sai mu tashi al-muhkamu wa mukhtalafu al-hadith wal mansukh inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله